فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بفضله ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddarta mana haduwa a wannan sahiya ta talata. A yau muna 8 ga wata na Ramadan, hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, shekara ta 1442 wanda ya dace wa 20 din watan 4 miladiya ta 2021. Wannan zai zamanto mana zama na hudu insha Allah ta'ala a cikin tafsiri da muke na uwaye mata, wanda muna cikin suratul Masad. Ajiya mun ji sababin da yasa wannan sura ta safka, bayan ayoyi da wannan sura take kumshe da su ayoyi guda 5, mun ji irin abin da ya faru. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya safkar da wannan sura kasancewar manzalla sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, bayan Allah mai girma da buwaya ya safkar da wa anzir ashiratakal aqrabin, ka gargadi ƴan uwanka waɗanda suke makusanta. Manzalla ya tara ƴan uwan shi gaba daya, yake faman yi musu nasiha da bayyana musu cewa shi ho manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala zuwa gare su, wanda wannan abin ya tayar da kura sosai a cikin garin Makka, wanda har ta kai wanda yake babban shi ne shine Abu Lahab, yake ce mishi alihaza jama'atana ya Muhammad, ya kai Muhammad akan wannan bayanin ne dama ka zo ka tara mu. Ya dauko kalma ta tsinuwa ya dora wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. A dalilin haka Allah mai girma da buwaya ya safkar da wannan sura, tabbat yada Abi Lahabin wa tab, haqiqa hannayen Abu Lahab guda 2 sun tabe sun yi asara. Wa tabba shi kin ma a karan kanshi Allah ya ce ya tabe yayi asara. Ina ga ce tabbat shine khasirat, kamar yadda Qatada ya hodi, ko kuma ka ce khabat kamar yadda Abdullah dan Abbas ya hodi, ko kuma dallat, ko kuma ka ce halakat kamar yadda Adha ibn Abi Rabah ya hodi, da sauran bayanai makamantan wannan, wanda in ka hada su gaba daya suna maka nuni akan tabewa da asara da nadama. Ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar da shi akan shi wannan mutumin Abu Lahab. Bayan shi Abu Lahab a wannan wuri, Ubangiji subhanahu wataala ya ambace shi da wannan suna, summiya bil lahabi, suka ce li husnihi wa ishraqi wajhihi, mutum ne wanda ake jinjina mushi cewa mutum ne wanda yana da iya da haske, mana mutum ne wanda iya da kyau. Suka ce a dalilin haka ana kira shi da suna Abu Lahab. Amma kuma anan sunan shi wanda yake na asali shine Abdul Uzza, sunan shi Abdul Uzza, kuniyar shi ita ce Abu Lahab. Abin da yasa daga cikin abin da malamai suke ambatawa, abin da yasa ba a kirayi sunan shi ba Abdul Uzza, a ce tabbat yada Abdul Uzza wa tabba, imana aka sunan shi a sa maimakon a kawo Abu Lahab a sa. Suka ce saboda Al Uzza suna ne wanda yake na gumki ne, can Allah ya ambata mana cikin suratul najmi afara'aytumul lata wal uzza, kaga al uzza suna ne na gumiki. To yanzu idan aka ce abdul uzza kenan bawan al uzza, an jingina shi abu lahab zuwa ga al uzza, wanda al uzza kuma suna doka a matsayin shine Allah su kenan. Idan yazo a cikin alqur'ani mai girma, kaga kenan an samu a cikin littafin Allah an yi an jingina wata bauta, mana an doko wani an ce bawan wani ne. To wasu daga cikin malamai suka ce daga cikin abin da yasa aka kira shi da suna Abu Lahab din a wannan wajen kenan. Wasu kuma suke ce an sa mushi suna Abu Lahab a wannan waje, ko kuma an kira shi da wannan suna a cikin wannan sura, saboda ita ce alkuniyar shi shahararra. Bimana daga an ce Abu Lahab to ba wani mai neman ƙarin bayani, amma idan aka ce Abdul Uzza sai a ce Abdul Uzza na wani gida kenan, na gidan suwa. Amma daga an ce Abu Lahab to an sani a garin shi kaɗai yake da wannan suna, kenan kaga ba sai an kai zuwa ga neman ƙarin bayani ba. A dalilin haka Ubangiji ya ambaci wannan suna a wannan waje, da wasu dalilai makamantan wannan da malamai suka ambata, wanda Ubangiji subhanahu wataala kenan dai a farkon sura ya tabbatar da cewa wannan mutumin ya tabe yayi asara, hannayen shi sun tabe sun yi asara, sannan kuma shi ma a karan kanshi ya tabe yayi asara. Sai gaba ta biyu, aya ta biyu, Allah yake cewa ma aghna anhu maluhu wa ma kasaba, ma aghna anhu, ba zai bai wadatar da shi ba, ba zai iya amfana mushi komi ba, ko kace ba zai iya tsinana mushi komi ba. Maluhu, abin da ya tara na dukiya, wa ma kasaba, sannan kuma da abin da ya tsururta na abin da ya shahi arzikin duniya, waɗannan abubuwa gaba ɗaya ba za su wadatar da shi ba su hana azabar Allah subhanahu wataala ta same shi. Bimana ma dafa'a anhu azaballahi ma jama'a min almal, azabar Allah ba za ta tunkudu a gare shi ba a dalilin abin da ya tara na dukiya, a ce ai wani ya kai ya kasaita ya tara kudade tsababa, a dalilin haka hatta yana ga azabar Allah subhanahu wataala ba za ta same shi ba. Sannan kuma wala ma kasaba min jahil, ko kuma abin da yake da shi na matsayi a cikin mutane, a ce wannan matsayin shi ya wuce inda za azabar Allah za ta same shi, kalla lalle babu wannan. Kenan abin da ya tara na dukiya da abin da ya tara na matsayi da iya da sauransu, wannan abin ba zai iya kare shi ba daga azabar Allah subhanahu wataala. Al-Imam Mujahid yake cewa, wa qala Mujahid min al-waladi, yake cewa abin da ya tara na daga iya, saboda an san idan mutum iya da iya, kaga ba a cika haro mushi ba, bimana ba a cika yi mushi abu na rashin mutunci ba, saboda ana ga cewa iya da yaran da in aka mushi abin da ba daidai ba to za su iya tsayawa su ba da kariya ga mahaifinsu. To Allah yake cewa abin da ya tara na iya su ma ba su isa ba su hana azabar Allah ta same shi. Sannan kuma su iya ana ilga su a cikin alkasab, bimana abin da mutum ya tsururta, abin da kake ka kai ka kawo a cikin rayuwarka ka samu, su diya ana lissafa su daga cikin wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Aisha, Allah ƙara yarda a gare ta, manzon Allah yace inna atyaba ma akala ar-rajul yace min kasabihi wa inna waladahu min kasabihi, lalle mafi tsarkin abinda mutum zai ci a cikin rayuwar shi ya zamanto abinda ka samu a dalilin wahalan da ka sha ne. Kaga daga nan zaka gane cewa addinin musulunci bai yarda da maula ba, bai yarda da banbadanci ba, bai yarda da roƙo ba. Misali a ce a samu ga wasu mutane a cikin wasu jama'a a cikin mutane, su kawai aikin su ya za a yi su rika roƙan mutane, kawai an san su maroƙa ne, wannan tsarin addini babu wannan. To lalle inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasabihi, sai manzo Allah ya ce wa inna waladahu min kasabihi, sannan danka ɗanki ko ɗiyarki ita ma tana daga cikin alkasab, abinda mutum ya kai ya kawo ya sha wahala don ya same shi. Misali yanzu idan ka ɗauke namiji, abinda zai kai a matsayin sadaki da abinda zai kai a matsayin valise da abinda zai kai irin na hidindumu da ɗawainiya da ake har a kai inda za a kai a ɗarma arme, sannan kuma da ɗauko wannan mata da samun gidan da zai ajiye ta da ba ta abinci da kulawa da tufatar da ita da dukkan wani abin da ya kamata gurgurdan yadda zai yake da hali, kaga wannan kai kawo ne da wahalhalin da yake kaiwa yake kawowa a kansu. To a dalilin wannan abin idan ya samu ɗa, wannan ɗan shi ma ana lissafa shi a matsayin mallakar wannan mahaifin bi ma'ana wahalar shi ce kaman dajibin goshin shi ne ya samu shi haka ita ma mahaifiyar ta dauki yaro a cikin cikin ta tsawon wata tara dukkan wani nau'i na rayuwa zai sake mata rayuwarta ta jirkice ta zama wani abu daban a zo wajen da za a yi wannan yaron ko a mutu ko a rayu ko su mutu gaba ɗaya ko su rayu gaba ɗaya ko ɗaya ya mutu ya bar ɗaya ko makamancin wannan shi ma waɗannan wahalhalun duka aka zo aka tsallake su aka zo matakin da ya fito gidan duniya kuma Allah tashi hankali sabo reno renan shi da za a rika yi bai san ba ina yake mai ciwo bai san ba me yake so me yasa ba me baya so ba kwa iya gane komai nashi amma a haka za ku yi ta jere na rayuwar shi har akai matakin da zai zama mutum mai hankali to wannan shi ma ana lissafa shi a matsayin alkasab mana abinda mutun ya tsururta ya kai ya kawo yawa hala dan ya samu kenan danka yana ciki to anan ubangiji subhanahu wata'ala da ya kore ma agna anhu maluhu shi Abu Lahab din nan dukiyar da ya tara yake jin cewa ya samu kudade waɗannan kudaden ba su isa su hana azabar Allah ta same shi ba sannan kuma wa ma kasaba da abinda ya tara na matsayi ko kuma yawan ƴaƴa wannan suwa ba su isa ba su kare shi daga azabar Allah subhanahu wata'ala to wannan shine abinda ubangiji ya ambata mana anan sai ya ce kuma karshe sayasla naran zata lahab sayasla lalle tabbas zai shiga naran wata wuta shiwa shi Abu Lahab Abdul Uzza zai shiga wannan wuta zata lahabin ma'abuciyar halshi kenan wuta ya zaka hura wuta ai akwai halshen wuta za ga halshen ta ne yana ta kadowa to za a sanya shi wata wuta wadda take an hura ta kuma wuta ce wadda ta huru a hakikanin huruwa hatta na da halshe ta kowane bangare to irin wannan wuta ubangiji subhanahu wataala yayi alƙawalin zai sanya Abu Lahab karshe yake cewa wa mar'atuhu hammalatal hatab wa mar'atuhu sannan kuma da matar shi Abu Lahab wace ce matar shi ita ce ummu jamil matar shi sunanta ummu jamil a ibnu al-arabi Allah ya rahama gare shi yake cewa yace al-awra yace matar shi kanat awra'a ta kasance tana da mana mutumin da yake da ido ɗaya lahiyi ɗaya kuma ɗayan bai da lahiyi haka sosai to ita wannan ummu jamil haka take Abdullahi ibn Abbas da shi da Imam Mujahid da Qatada da Imam Suddi suke cewa kanat tamshi bin namimati bainan nas daga cikin ɗabi'ar matar shi bai yanzu ba shi ba shi yanzu an ƙare a gadda shi an ce tabbati yada Abi Lahabin hannayen shi biyu sun taɓe sun yi asara wa tabba shi ma ya taɓe ya yi asara kuma an ce ma agna anhu maluhu in kuɗi yake ji Allah ce dukiyar shi bata isa ta tsinna mishi komai ba wa ma kasaba da abin da ya samu na matsayi da ɗiya ba su isa su hana azabar Allah ta same shi ba sai ce sayasla naran zai shiga wata wuta za ta lahab ma'abuciya halshe daban-daban yanzu shi an ƙare da shi ko yanzu kuma Allah sai matar shi matar nan tashi ita kuma daga cikin ɗabi'arta ta kasance hammalatal hatab ai tamshi bainan nasi bin namima tana kai kawo tsakanin mutane ta ɗauki maganan wannan ta kai ma wacce ta ɗauko na wacce ta kai ma wacce ita ce annamimiya ko kuma ka ce annamimi sai malike cewa taqulul arabu larabawa suna cewa fulanun yahdibu ala fulan wani yahdibu ala fulan idan ya zamanto idza warrasha alaihi idan mutum ya dauki maganar wani ya kai ma wani sai a ce ai wani kamar yana itace akan wani kenan dubi zuwa ga abinda zai kai ya kawo na hada husuma da tada wutar gaba tsakanin mutane Laraba suke cewa aka ce fulani yahdibu ala fulani mana wani yana annamimanci ga wani da wani to annamimanci kuma wani abu ne wanda addinin musulunci bai yarda da shi ba annamimatu iya ɗaya daga cikin manya-manyan zunubai wanda aka ja hankalin dukan wani mutum mai imani nisance shi to amma ɗabi'a ta annamimanci zaka samu kasuwarta tana ci a wajen mutane daban-daban sawa'un ne zamanto ma'aikatan gwamnati ne sawa'un ne zamanto ƴan kasuwa ne sawa'un ne zamanto a cikin zamantakewa ne na yau da gobe zaka ga annamimancin na iya ɗaya daga cikin abin da za a samu wasu daga cikin mutane sun ba shi muhimmanci alhali annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yadkhulul jannata namamun annamimi baya shiga aljanna. Waye annamimi? Shine mutumin da zai doki maganar wane ya kai ma wane, ya doko ta wane kuma Allah ya kama wane. Zai hada tsakanin mutane guda biyu hada a daidai lokacin da waɗannan mutanen guda biyu ba wanda yayi magana da wani. Shi wannan annabimin kawai shine zai kai ya kawo akan su, daga sun hadu kawai babu ma wata magana wannan, sai dai a rika hararin juna ko kuma a shiga cakuwa. Annabimi yayi mi? Annabimi yayi aiki, ya aikata aikin shi na annabimanci akan waɗannan mutanen. To manzon Allah yake cewa duk mutumin da yake da ɗabi'a ta annabimanci, mutumin nan baya shiga aljanna. Sannan wata riwaya yake cewa zul wajhaini la yakunu inda Allahi wajiha, duk mutumin da yake ma'abucin huska biyu, imana wanda zai tinkari wale da wannan huska, tinkari wale da wannan huska, wannan mutumin shi ma baya da wata kima a wajen Allah subhanahu wataala. Manzon Allah yace min sharri nasi, iya daga cikin mafi sharrin mutane zul wajhain, mutumin da yake da fuska guda biyu. Idan kuka haɗu da shi sai ya nuna maka cewa kuna tare, yana juyawa baya kuma halin sai ya riƙa zagin ka. Wannan shine mafi sharrin mutane, mu'amalantar shi iya da wahala, yahi maƙiyi wanda yake sananne wahalar mu'amala. Saboda mutumin da misali maƙiyi ne ko misali maƙiyinka ne, to dama ka san matsayin da yake tsakanin kai da shi, dama ba fahimtar juna ake ba, kenan ka san matsayin shi a wajenka. Amma mutumin da kuna haɗuwa zai buɗe haƙoran shi, ya buɗe dadashin shi, yana ta dariya, yana ta ana ta abubuwa, amma kuma yana juyawa baya, Allah sai ya riƙa zagin ka. Ya zo ya zauna wuri kaza ya yabe ka, ya zauna wuri kaza ya zage ka. Wannan shine mafi sharrin mutane, kuma iya da wahalar mu'amalanta, kuma kana iya kiran shi da suna hali na munafici. Shi yasa hatta a cikin gidan wuta wanda suka fi kowa kasancewar azaba ta can ƙasa su ne munafukai. Shi munafiki azabar da yake a cikin gidan wuta ma a matattakara da yake sabka ƙasa shi yake can ƙasa-ƙasa, shi ne a can ƙasa. Saboda iya da wahalar haraka, an kuka zo sai a nuna ana tare, amma kuma Allah ashe ba a tare ake ba. Allah kiyaye. Yace allazi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin, zai zo waɗannan mutanen da huska kaza, zai zo waɗannan mutanen kuma da huska kaza. Shi ne kowa ne kawai yana tare da kowa, a riƙa ce ai wani bai da matsala, amma shi kuma ashe yahi kowa matsala, ko kuma ce wacce bata da matsala ashe ita kuma ta yi kowa matsala. Za mutum zai fuskance ka da wani abu, amma kuma abin da yake ɗauke da shi da saƙon da yake cikin zuciyar shi kuma wani abu ne daban. Da haka ita wannan mata ta Abu Lahab Ummu Jamil ta kasance daga cikin ɗabi'arta, ta kasance tana da hali na annabimanci. Wasu kuma suka ce hammalatul hadab, ta kasance ma'abuciyar sanya ƙayoyi a hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai ta ɗauki ƙaya ko wani abin da zai iya yi ma mutum rauni, sai ta riƙa gindaya su a hanyoyin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, saboda irin ƙyama da take game da da'awar da yake yi. Bimana ba ta ba da amanna ba, kuma tana ƙiyayya, kuma a daidai lokacin da ake ga cewa su 'yan cikin gida ne, tunda Abu Lahab yana matsayin baba ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Yanzu misali mutum ne zai yi da'awa, kuma daga cikin abin da Abu Lahab yake yi, ya kasance manzon Allah yana tahiyya, yana cewa mutane inni rasulullahi ilaikum, ni manzo ne na Allah zuwa gare ku. Shi manzon Allah in ya wuce shi kuma Abu Lahab sai ya zo ya ce musu, ai kun san matsayina game da shigo? Eh mun sani, kai baban shi ne. Sai ya ce to abin da ya hudin nan ƙarya ne, haka yake. Shi yana hudi, shi kuma yana warwarewa. To wannan ɗabi'ar da shi Abu Lahab yake da, ɗabi'ar da matar shi take da, kuma ita ma tana ta ƙoƙari akan ya za a yi ta zamanto wannan da'awar ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta karya mata lagu, bimana ya zamanto al'umma ba sa himmantuwa akan sauraranta. Don haka daga cikin abin da take yi, tana yin annabimanci, sannan kuma tana ɗaukan itace ko kuma ka ce ƙaya, tana sanyawa a hanya ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yake cewa annamimatu min al-kaba'iri la khilafa fi zalika, ba saɓani cewa annabimanci iya daga cikin manya-manyan zunubai. Hatta qala al-Fudayl ibn Iyad, yake cewa har Fudayl ibn Iyad yake cewa, yace salasun tahuddu al-amala as-saliha, abubuwa guda uku yace suna rushe suna rushe aiki wanda yake na alheri na abin da yake na alheri ne daga cikin su kuma sai ya sanya annabimanci iya ɗaya daga cikin abin da yake rushewa mutum duk wani abin da ka tarada na aikin alheri to idan ya zamanto ɗabi'arka akwai annabimanci a ciki to wannan annabimancin nan zai iya rushe maka ayyukanka na alheri Allah kiyaye ƴan uwa musulmi daga cikin ababen da addinin musulunci ya ja hankalin masu imani akan su ne santa akwai shi wannan annabimanci ya daga cikin halaye munana da haka mu yi kokari a cikin kaikawan mu ga cewa mun nisance shi ubangiji subhanahu wataala a cikin ayoyi guda uku a cikin alqur'ani mai girma ya nuna mana hatsarin da annabimanci yake da aya ta farko fadar Allah subhanahu wataala wala tuti' kulli hallafin mahin
wala tuti' kulli hallafin mahin hammazin masha'in binamim
ubangiji subhanahu wataala yake cewa wala tuti' kulli hallafin karkai da'a da biyayya ga dukkan wani mutum mai yawan rantsuwa mahin kaskancacce walakancacce sannan kuma daga cikin dabi'ar shi hammazin masha'in binamim zaka ganshi kato ne sannan saboda abin da ya himmantu a cikin rayuwar shi kawai ya ci abinci ne hammazin masha'in binamim sannan kuma zaka same shi yana ta kai kawo da annabimanci tsakanin mutane ya hada mutane fada kawai shine aikin shi da aka iya daga cikin dabi'ar da ya kamata mu'amalanci dukkan mutumin da zai kawo maka tsegumin wani kai kokarin dakatar da abin misali yanzu tana zuwa tace miki a aikin jikin ji wallahi an taya wajen biki wace ce wacce tace kaza tace kaza ki ce mata to wacce kuma yi wallahi haka ta hudu su wacce ma suna nan wane ne sai ki ce to tsaya a kalan banta a kiraita tana zaune a sa mendibu a sa opalar yanda kowa zai ji wacce muna lahiya lahiya lau kaza kaza wallahi wacce ce ta zo yanzu tace mini wai an ce kin ce kaza a kaina a waje kaza yanzu wannan matar ta ƙara ɗauko gulman wata ko kuma tsegumin wata ko annabimanci na wani ta kawo miki kin yi maganin ta kin huta ba za ta ƙara kawo miki annabimanci ba da haka za ki huta mara yanki mu fahimci wani abu duk lokacin da mutum ya aikata wani abin da ba daidai ba mu yi hankali da yawo da faɗin aibin mutane Sufyanu Sauri yake cewa yace ina tsoro in ga wani mutum yana aikata wani aiki na ba daidai ba in aibanta shi akai yace makhafata an ubtala bihi saboda ina jin tsoron kar in je a dalilin wannan fadin da nake yi ai wani yayi kaza wacce tayi kaza ni ma Allah jarrabe ni da wannan abu kuma nawa ya faru kaga mutum bai banda aibanta mutane banda fadin laihin mutane bai da aiki sai ka kuma Allah ya jarrabe shi da aikata wannan aikin shi ma daka mu yi hankali kai hankali idan ka ga mutum yana aikata abin da ba daidai ba ka mashi nasiha idan ba za ka yi mashi nasiha ba ka riƙa roƙa mashi Allah subhanahu wataala akan Allah ya raba shi da wannan ɗabi'ar amma ba wani abin jin daɗi ba ne ko kuma abin karkasa magana a kai shi ki tahi waje ka za ki haɗe ki tsuguna waje ka za ki haɗe wannan bai daga cikin ɗabi'ar mai imani to anan ubangiji subhanahu wataala ya ce wala tuti karkai da'a ga kulli hallafin mahin dukkan hammazin masha'in binamim mai yawo da annabimanci tsakanin mutane duk mutumin da yake annabimi ne to wannan mutumin ba aboki bane ba kawa bace ba ta kawance ba abokin zama bane ba da haka yake daga cikin ɗabi'un mutanen kirki na da hatta idan za su zauna ko a waje za su zauna suna fara neman halin mutanen wajen ya yake kafin su zauna a wajen shi yasa daga cikin karin maganar larabawa suke cewa aljaru qabla ad-dar aljaru qabla ad-dar bi ma'ana ka samu makwabci na kirki kafin ma ka kai zuwa ga gina gidan da zaka shiga nawa daga cikin anguwanni suka yi tasiri suka bata yara da yawa wanda yara ne masu nutsuwa uwaye suna ta kokari akan ya za a yi yaran su zama mutanen kirki makaranta kaza kaza da sauransu amma tasirin anguwar sai zo ya tasiri akan yaran sai ga yaran sun kama wani abu daban ko kuma ya zamanto a kawayen ya abakan da ake abakantaka da su shi yasa kowane lokaci idan zaki kawance a cikin mutane to ki duba mutumiyar kirki ya zamanto ita ce kawaki amma inda zaka yi kawance da mutanen banza to lalle tabbas za su koya maka ayyukan banza Allah kiyaye aya ta biyu ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wailul likulli humazatin lumaza
wai bismillahir rahmanir rahim wailul likulli humazatin lumaza
ko zazzubo na bala'i na azaba ya tabbata ga dukkan wani mutumin da yake zumbe imana a rika nuna mutane ko da baki ko kuma a wani zai wuce a rika kyahuce ana haka ana kudubeta kudube shi Allah yake cewa wannan mutum duk mutumin da yake da wannan dabi'a azaba ta tabbata akan shi zaka samu wani zai zo wajen aiki alheri ma la'alla zai zo makaranta zai zo wajen sauraron karatu amma kuma zai iya hada wani gungu kuma a zauna ya zamanto yi ne ake da mutane wacce ta shigo ayi da ita wani ya shigo ayi da shi wa iya daga cikin kaidin da shedan yake yi ya hana dan adam sakatti aikata aiki alheri inda ma zaka zo ka samu ladan anan ma bai barka ba sai kai da gaske da haka kowane lokaci zuciyarka ta kado maka abu ka rika tunkudewa in ta kado ma abu ka dora shi musamman ma'aunin addini ya yarda da wannan abu ko kuma addini bai yarda da shi ba amma in ba haka ba wallahi zaka yi ayyuka da yawa kuma ka tabe kai asara aya ta uku ita ce wacce take cikin wannan sura matar ita Abu Lahab Ummu Jamil wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa mar'atuhu hammalatal hatab da matar shi ma'abuciyar annamimanci daukan magana daga nan zuwa nan daga can zuwa can a iya daga cikin abin da malamai magabata suke cewa game da abin da ya shafi annamimanci an yi wata riwaya daga Sulaiman ibn Abdul Malik Sulaiman dan Abdul Malik Abdul Malik ibn Marwan a cikin daula ta Umayya wannan Salman aw Sulaiman kana jalisan wa indahu az-Zuhri shi kaman dani na sarauta kaman kace biya maradi yana zaune sannan kuma ga ɗaya daga cikin malamai ana kira shi da suna Imam az-Zuhri shi ma yana zaune a wannan fada ta wannan Salman ibn Abdul Malik ana cikin wannan zama faja'ahu rajulun faqala lahu Sulaiman ana cikin zama kawai sai ga wani mutum ya zo kuma mun sani cewa mafi yawa mutumin da yake da kuɗi da mutumin da yake da mulki to waɗannan mutanen guda biyu zaka ga kowane lokaci ana kawo musu gulman mutane da tsegumin mutane wani ya ce kaza a kanka wacce ta ce kaza wani ya yi wane ne wani ya yi wane ne har zaka samu mutanen da su keɓantattu ne aikinsu kenan a gindin masu kuɗi ko kuma gindin masu mulki kawai kawo labaran mutane da annamimanci da gutsurutso ma ana cikin wannan zama kawai sai ga wani mutum ya zo yana zawwa sai Sulaiman din yake ce mushi kenan kaman sarki yake ce mushi yace balagani annaka waqa'ta fiyya yace labari ya isko ni cewa ka same ni a wata fada kai kacan kacan da ni mana kai ta hudin maganganu a kaina wa qulta kaza 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 wa kaza kace kaza kace kaza kace kaza a kaina fa qala ar-rajul sai mutumin da yazo sai ke cewa na ka take tuhuma kenan sai ce ma fa'altu wala qultu yace wallahi ban aikata ba abinda aka ce na aikatan na kuma ban ce ba abinda aka ce na ce kenan fa qala sulaiman sai sulaiman din yake cewa kenan shi sarkin sai ke cewa innal ladhi akhbarani sadiqun yace wanda hoye bani wannan labarin akan cewa ka same ni kai ta ciccira na wannan mutumin mutum ne wanda gaskiya yake hudi magana shi kuma gaskiya ce to ana akwai malami shine Imam az-Zuhri sai Imam az-Zuhri shi kuma yake cewa yace haba Salman la yakunin namamu sadiqan yace annamimi ai bai taba zamantowa mai gaskiya ba a zo a maka annamimanci a hadi maka hiran wani a ce wani ya ce kaza a kanka kuma shikenan kawai sai ka kama sai ka yarda ko kuma har ka rika cewa mutumin da ya kawo maka labarin nan mutum ne mai gaskiya ta ina zamanto mai gaskiya yaya za a yi annamimi ya zamanto mutumin gaskiya to a cikin rayuwa kuma yau da gobe ana iya gane wanda suke da wannan ɗabi'a ita ɗabi'anta da halinta shine annamimanci kawai haɗa mutane waɗanda ta ɗauki maganar wannan ta kai wajen wannan ta ɗauki wajen wannan ta kai wajen wannan ko ba ma mata ba har a cikin maza ana samun wannan halin da yawa nan kwanan baya wani ya yi wata magana a kan wani malami a inda ya tsaya yake magana cayi shi a gaban idan shi aka yi abin a cikin wanda suke zaune a fadar akwai ɗaya daga cikin almajiran malamin da ake magana a kan shi kai tsaye sai ɗauki waya sai kira malamin sai ce muna nan waje kaza ga wani yazo ya ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza an yi kaza kuma a gaban shi aka yi abin malamin sai ce rike mini shi ina zanwa ya ce rike mini shi ina zanwa ya rike shi malamin ya zo ya ce waye ya ce an yi abu kaza aka ce ai gashi dan wane ne kaza 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 ya ce ina aka yi malamin sai fara ciccire ido fa buhitan ladhi kafara sai fiki fiki da idanu yana a wallahi ni ma wane ne ji ya hadi a wane shi ne hadi a waje kaza shi kuma da ya bada labarin cai a gaban idan shi aka yi da aka kai mutum ya rika kawo maka gulman mutane in ma an aikata can aiki da suka aikata in aiki suka aikata na ba daidai ba tsakaninsu da Ubangiji su Allah ya yi musu kai miye naka za a sayo ka a ciki naka mai hankali kaga anan Imam Zuhri yake ce mishi la yakuni nan ma musadiqan annabi ho bai zama ta mutumin gaskiya tunda ake fa qala Sulaiman sai Sulaiman sarkin sai yake ce sadaqta yace wallahi malam kai gaskiya duk mutumin da zai rika dokan magana daga nan zuwa can wannan ba a kira shi da suna mutum mai gaskiya sai ce wannan mutumin da yazo yace tashi ka tahiyyarka ba na zargin ka da komai Al-Hasan al-Basri yake cewa man namma ilaika namma alaika duk mutumin da ya kawo maka gulman wani to ka sani kai ma cewa zai dauki naka ya kai ma wani tabbas kada zaman to abun jin dadi ana kawo miki hirar mutane wacce tayi kaza wacce tayi kaza kina ta jin dadi kina kai labari sai wacce to ke ma in ta nado miki labarin wata ita za ta nadi naki hallauta kai ma wasu wannan kaida ne duk macen da ya zaman to wannan shine dabi'a take mata nasiha an ta ki jin nasiha ki raba gari da ita daga cikin sabubban da suke kai mutum zuwa ga ya zamanto annamimi abu na farko an yansha alfardu fi bi'atin da'bu hannamima mutum ya taso a cikin wata al'ummar da sabanta ne annamimancin kama annamimancin an maida shi wani kayan gabas wane yi da wane wacce ta yi da wacce wacce ta dauki magana wacce ta dauki magana wacce in ya zamanto al'ummar haka ne dabi'ansu da halinsu to wallahi tabbas za ka ga mutum in bai yi hankali ba shi ma sai ya tashi da wannan abu ko a gida misali aka yi rishin dacen akwai annamimi a cikin gidar ko misali mahaifiyar ma gaba ɗaya annamimiya tana aikin annamimanci tana ɗaukan maganganun suwale ta kai masu suwale tana haɗa mutane haɗa da sauransu to da wahala a cikin ɗiyanta wani ya kubuta sai ta je ta aikata wani abin da ta aikata a ce wannan kuma wace ce sai a ce ai ɗiyar wacce ce sai a ce a shikenan bata kuskure ba bi mana ta yi gado to idan mutum ya tashi a cikin wata al'ummar da ɗabi'anta da yanayinta shi ne kawai tsegumi da kurmato dole sai an san yadda mutane suke rayuwa kuma sai an riƙa ciccire magana ɗauka daga nan zuwa can to wannan al'umma lalle tabbas za a samu annabi mai da yawa a cikinsu sababi na biyu al-isa'atu lil-akharin wa iqa'il idha'i bihim shi ne munanawa zuwa ga mutane sannan kuma da ƙoƙarin cutar da su annabimanci yana cutar da jama'a yana hana mutane su zauna lahiya yana sa ma zukatan mutane datti an kawo maka labarin wacce kin rike an kawo miki na wacce kin rike an kawo miki na wacce kin rike ina dalili ke ba ke zaki musu hisabi ba ke ba ke zaki musu kaza ba dan me za a rika kawo miki kes din mutane haka kawai dan a tara miki hankali duk mutumin da zai zo maka da hirar wani la sai ma abin da bai shahe ka ba kai wane gaskiya wannan harkar ni kawai irin wannan hira kake kara mun ita yanzu tsakanin ku da Allah mutun nawa kaji ka kyamata tare da cewa ba wata harkar da ta taba hada ka da shi a dalilin maganganun masu magana a dalilin ƴan gulma da ƴan tsurku wanda suke ɗaukan magana daga can zuwa can kawai haka sai a zo a ce maka ai wacce da kike ganin ta nan kaza ne shi kenan har a yi kiyama a haka za ki riƙa kallonta to da haka al-isatu ila akharin kaga yin annabimanci munanawa ne zuwa ga mutane ka hana mutane su zauna lahiya abu na uku al-khawdu fil batili wa fudulil hadis daga cikin abin da ke sa mutum ya zama annabimi shine kukkutsawa a cikin kowane zance su ne idan gari duk labarin da ake nema a neme shi a wajensu alkhawdu fil batil wa fudul al hadith sanan kuma da zancen da ya wuce iyaka zancen da ya wuce iyaka shi ko ita kowanne magana tana da na cewa a ciki to wannan ba abin da zai hana ta zama annabiya saboda son ba da labari in ta ji labari jikinta yana rawa so take ta je ta ta hodi ma wata a lokacin ta hankalinta zai kwanta wata daga gidanta za ta tashi ta doki hijabinta ta sa ta huta sai ta kai wannan maganar ta je ta fesa a wani waje sai so ta hankalinta zai kwanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafa bil mar'i isman an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishi mutun aikin zunubi a ce ke duk abin da kika ji labarin shi sai kin ba da labarin shi duk abin da kika ji sai kin ba da labarin shi kin shiga uku Allah kiyaye kenan yawan surutu yana sa mutum ya zama annamimi kar mutum ya zama to yawan surutu da maganganun da babu fa'ida tare da su bakinka in akwai alheri ka bude ka fadi in babu alheri ka ja bakinka kai shiru abu na hudu iya daga cikin sabubban da suke sa mutum ya fada cikin annamimanci adamu rad'in namami wa zajrihi idan annamimi yazo ya annamimanci sai ka kyale shi ko kuma ma ka rika nuna cewa abin da yazo maka da shi kana jin dadin labaran shi to wallahi ba abin da zai hana kai maka fada ciki amma tana zawwa daga ta hadi cike wacce irin wannan magana kake kara zo min da shi halas la'alla ita ma wannan abin ya zamanto mata sababi na shari'a amma ya zamanto kawai jira ma ake har ana kira a waya ana wai miye labari wai miye kaza wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai kai mutum zuwa ga fadawa cikin abin da bai shahe shi ba abu na biyar wujudul faraq fi hayatil fardi samun lokacin banza a cikin rayuwarka a ce ga lokuta nan ba abin da kike a cikin su to wallahi in biki hankali sai kin zama annabiya kawai zama za ki kimeki kafa kina jiran a kawo ki labarin kaza labarin wani labarin wacce labarin wani labarin wacce annabiyanci ba ya kare ba amma dama da kika tashi da safe a gidanki akwai ayyukan da kika tsara zaki ma kanki zaka ga mace ga ayyukan da yake kamata a ce ta tashi ta yi amma ita zauna lokacin gaba ɗaya ta salwantar da shi a cikin abin da ba amfanin duniya babu amfanin lahira sai dai cutar wanda zai biyo baya kar mutun ya bar farag a cikin rayuwar shi idan ka ce farag shine lokacin banza lokacin da baka aikin komai ki ce yanzu kawai ga wani lokaci daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza kawai wani lokacin haka yake ya kamata ki kirkiri wani aiki a wannan lokacin ki rika yi kuma tabbas ba za a rasa ba ga alqur'ani a je izihin ki nawa ga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisai nawa kika karanta fiqhu tauhidi abin da ya shahi aqida abin da ya shahi hukumce hukumce wannan bangaren da ya shahi karatu a gidanki aiki nawa adda kai wanda ya kamata a ce an yi shi baki ba to wannan lokacin da kike jin cewa ba kya komi ki dauki wannan lokacin ki sashi cikin wani abin da zai amfane ki ko a duniya ko a lahira to wannan sai yasa fiki da ma daman da wata za ta zo ta zauna har ku yi ta magana har aje ai annabimanci ko kuma ai magana wasu sannan sababi na gaba shine al-ghadabu war-ragaba fi fil-intiqami akwai mutumin da yake da niyya ta ramuwa shi misali duk abin da aka mishi sai ya rama to dalilin haka sai annabimanci ga wani saboda ya bata shi a wajen mai gidan shi ko na makamancin wannan sannan kuma daga cikin sabubban da suke kai mutum zuwa ga annabimanci akwai tatabbu'u auratin nas bibiyan al'auran mutane ma'ana sirrin mutane duk abin da mutane suke ciki dole ke sai kin sani to ba abin da zai hana ki annabimanci sababi na takwas shine raunin imani tunda waɗannan abubuwan da aka faɗi gaba ɗaya in mutum mai imani ne kaga ba zai bar lokacin banza a cikin rayuwar shi ba idan mutum iya da imani ba zai rika kukkutsawa cikin maganganu wanda suke na banza ba idan mutum iya da imani ba zai bar annabimi ya zo ya annabimanci shi ba baka hana shi ba idan akwai imani ba za ka rika bibiyan abin da mutane suke yi ba haka kawai mutum kaga ya kyale kanshi ya shiga kiwon mutane ina ya huto ina zashi ya aka yi samu kaza ya aka ta samu kaza ya aka kawai so yake samu raskonar rayuwar mutane gaba ɗaya shi a cikin tsarin rayuwar shi to me ke kawo wannan raunin imani da rashin jin tsoron Allah subhanahu wataala haka kuma daga cikin sabubban akwai jahiltar karshen sakamakon annabi mancin kaga mun karanta anan hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa annamamu la yadkhulul janna annamimi baya shiga aljanna gaba daya sannan ya tabbata a cikin hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da shi da wasu tawagan sahabbai yazo wucewa daidai wasu kabarruka guda biyu sai yace waɗanda suke cikin kabarrukan nan ana azabtar da su Allah ya nuna mushi ana azabtar da su sannan kuma azabar da ake musu ba ana musu azaba bane ba saboda wani aikin da ake ga mai girma da suka aikata wani abu ne wanda a cikin rayuwar yau da gobe ana ga ba komai bane ba manzo Allah shi ɗaya daga cikin su la yastatiru minal bawl baya tsarkaka daga bawali idan ya je bawali baya iya gama tantance bawalin ya kare ni kawai haka da sauran bawalin zai tashi ya bata mushi kai jikin shi ya bata mushi tuwahin shi da sauransu irin wanda mutumin yayi hankali da wannan dabi'a tana daga cikin abin da yake sabbaba azaban kabari abu na biyu shine annabimanci manzo Allah ya ce shi kuma mutumin da yake cikin kabarin ɗaya da ake azabtar da shi kana yamshi bainan nasi bin namima ya kasance yana kai kawo tsakanin mutane ta hanyar annabimanci ka dauki magana wacce kai ma wacce dauko ta wacce kai ma wacce ka dauko ta wacce kai ma wacce haka take a dalilin haka sai aka ya samar wa kanshi azabar kabari da haka mutun yi hankali da annabimanci abubuwan da in mutun ya kula da su za su taimaka mashi akan nisantar annabimai da aikin ma na annabimanci abu na harko tawiyatun namami bi khuduratin namima duk mutumin da yazo maka maka annabimanci ka mushi tawiya ka fadakar da shi ka mushi wa'azi akan wacce kin san hatsarin ku da annabimanci yake da tace ai ba haka bane ni dai naji an ce kaza ne nazo na hodi miki tace ki ce mata ko an hodin ma ke miye naki a ciki alhali kuma an kabi biya sai ka samu mafi yawa makariya ce abu na biyu hifzul lisan mutum ya kame halshen shi kar kai magana sai a cikin abin da yake da amfani amma duk wanda zai saki bakin shi malin duk abin da yaji sai ya hodi to wallahi wannan mutumin bayan da za a yi tsira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda la yatakallamu bi kalima min sakhdi llahi la yulqi laha bala bawa zai iya yin magana daga cikin maganganun da suke fusata Allah Allah baya son irin waɗannan maganganun amma shi zai furta wannan magana saboda bai kiyaye harshen shi ba yana ga magana ba komai bace ba amma wannan magana sai ta mushi sababin shiga gidan wuta sannan abu na gaba mutum ya rika sawwara irin abin da zai biyo baya a dalilin annabimanci shi na raba kan tsakanin mutane yanzu duk wanda kai annabimanci tsakanin su ka raba su kenan kuma idan ba a yi hankali ba Allah ya kadarta abin da ya kadarta suka sulhunta suka gyara suka fahimci inda aka sa gaba aka gane ƙarya annabimin to in ba a yi hankali ba sai su tafi kiyama da wannan gaba me riba ka ciki arzikin me za ka samu a ciki me ka moru da shi a ciki ba abin da za ka moru da shi in ba asara ba daga cikin hanyoyin da ya kamata mutum ya bi saboda ya taimaka mashi akan barin annabimanci ka shagaltar da lokutanka a cikin ayyuka na gari al'amalu saliha ayyuka managarta karatun qur'ani ne sallah ce abin da ya shafi hidima ne a gidanki hidima ga mahaifanki hidima ga wane ne duk wani abin da zai sa da yake amfana ki wani aiki na alheri to ki shagaltar da lokacinki da wannan in ya zamanto abin da kika sa a gaba shine ya za aiki aikata ayyuka alheri wallahi ba zai dame ki ba kai wadda take annamimiya ba za ta ma tinkare ki ba saboda ba ta da mashiga a tare da ki amma idan zaman to dama ke ma zaman jira ne kike zaman jira kike tana zawwa ba ta ma zo ba kiranta zaki a waya wai ya aka kwana ina labarin kaza ina labarin kaza kamar ki aka dora wa shugabancin kasa kuna makamancin wannan sannan kuma adamu sama'i li kalamin namam karka saurari maganar annamimi kwata-kwata idan ka lura mutum makareci ne yana annabimanci dama daga ya fara magana ko da kana zaune to ka lissafa maganan da yake hodi da banza sai ka huta ma ranka haka kuma abu na gaba shine Allah at-tarbiyatul qa'ima 'ala al-adabi wat-ta'alim al-islamiyya uwaye a dage a karantar da yara a rika ba su tarbiyya akan ladubba na musulunci kar su siffantu da annabimanci kar su siffantu da dukkan wani aikin da zai zamanto kormoto ne da sa ido ga rayuwar mutane sannan kuma amfanuwa da lokutanka a cikin abin da yake da amfani ka kashe duk abin da yake faragu ne faragu mana lokutan da ga wasu lokuta ba abin da ake a cikin su to kai maganin su sannan kuma ka rika lura akan tarihin magabata daga cikin magabata akwai wanda aka zo aka kawo mishi labarin cewa ai wane yayi da kai a majalisi kaza 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 sai ya samu kyauta mafi tsada sai ya aika zuwa ga wannan mutumin da aka ce na annabi mace shi idan ya turo cewa wani lahiya sai ya ce eh na ji labari kana mini kyautan mafi tsadan abin da yake da abin fi tsadan abu a cikin rayuwanka wanda shine ladanka duk mutumin da zaki zauna ki wanda zaki zauna ki da ita to ki tabbatar da cewa a gobe kiyama daga cikin sallanki da azuminki da kiyamul lailinki da karatun qur'aninki za a kamfaci wani kaso a meka mata a dalilin kin yi da ita sai ce to naga kana mun kyautar ladanka ne ni kuma sai naga bari in samu wani abu a cikin duniya ne ma in maka kyauta ka dan more kafin mu je gobe kiyama wanda lalle tabbas ladanka ne za a dauko a bani manzala sallallahu alaihi wasallama yana zamna cikin sabo yake cewa atadaruna malil muflis shin ku san waye matsiyaci ku san waye talakkan talak suka ce allazi la dirhama lahu wala dinar suka ce wanda bai da dinari bai da azurfa bai da zinariya bai da sefa bai da naira bai da euro bai da dollar manzala ya ce a al-muflisu min ummati talakka al-ummata shine mutumin da zai tahi gobe kiyama da ladan azumi ladan sallah ladan qiyamul layli ladan karatun qur'ani ladan kaza ladan kaza amma zai zo kuma wayati wa qarshata mahaza ya zagi wani ya ci mutuncin wani ya zauna a majalisi kaza yayi da wani to waɗannan walan nan da kai duka babu su ma sani wata kila amma gobe kiyama Allah zai sanar da su su zo neman haƙƙin su nayi da kai da su Allah wannan yayi da ni rana kaza a fada kaza a ce to sai a kulhu daidai yin da kai da shi sai a kulhu a cikin ladanka sai a bashi he gaba wani ma yazo shi ma a bashi he gaba wani ma yazo shi ma a bashi he gaba har akai matakin da ladan zai kare karab yanzu mai saura sai zunubi kuma ga wasu ma'abuta haƙƙi sun zo neman haƙƙin su amma ko babu ladan da za a ba su yanzu mai za a yi sai a rika dauko zunuban waɗanda kai da su din nan aka dauko zunubin su ai so kai kuma sai a labta maka a dauko zunubin su sai a labta maka manzala ke cewa wannan mutumin ya zo da ladan da za su iya kasance mishi a matsayin sababin samun rahmar Allah subhanahu wataala amma dalilin wannan gulbace gulbace da tsegumce tsegumce da ya tai a cikin rayuwar shi yanzu ya tashi a tutar babu kuma kuma shi gidan wata ce Allah kiyaye da haka mu yi hankali wannan mace iya daga cikin abin da Allah subhanahu wataala ya aibanta ta da shi cewa mace ce hammalatal habab ta kasance tana yawo a cikin mutane ta bangaren da ya shahi yin annabimanci sai aya ta ƙarshe ubangiji yake cewa fi jidiha a wuyanta ita wannan mata hablun akwai wata igiya min masal igiya ta kaba igiya ce wadda aka tubka ta da kaba to wannan igiyar kuma wanda yake wuyanta wasu malamai suke cewa kinaya ce akan wasu sarƙoƙi da take da masu tsada wadda take jin cewa ita daban ce take alfahari tsakanin mutane to wannan abin zai zamanto mata abin da za a jata a cikin gidan wuta gobe kiyama to kaga anan wannan sura tana karantar da mu abubuwa kamar haka abu na farko Abu Lahab matsayin baba yake ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kasancewar shi iya da matsayin baba da ya taba manzon Allah Allah ya kyale shi Allah bai kyale shi ba bal Allah ya sabkar da sura sukutum da guda ake karantawa ana tsine mishi albarka har tashin kiyama wannan yake maka nuni akan cewa babu wani shafife da mai a wajen Allah subhanahu wataala kawai sai mutumin da ya aikata alheri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم يا فاطمة ديار النبي محمد صلى الله عليه وسلم سليني من مالي ما شئت كي تنبييني أدوكي ياتار نكي دا أبنى كيكي سوء مباكي أم أقوي يتي أما مغانا توجن الله لا أبني عنك من الله شيئا بانا إي أنفانا مكي ولا بوجن الله كنان أيكي الهيري واني بايا ما واني بمعنى بداتي ووانا سوني إيان جدا مالا واني داكا سوزو ريا تي وانا تكي أي كوسي أيكي كوكسي أيكي سوء أريبا سكي آباب وانا أشكا الدين in ku da akwai da Allah bai sabkar da wannan suratul masad ba ana ta tsinewa mutumin da yake da matsayin ma'aifi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tunda wan baban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ake tsine mishi har tashin kiyama zakai sallah ka karanta tabbati yada a ilga harufin abaka lada kuma tsine mishi ne kai kuma ga irin matsayin da yake da fa kenan inda a ce akwai wasu shafafu da mai akwai wanda suka kai matsayin iyalin gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma wanda suka kai matsayin famin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babu to dabi'a da ake yi a yau ta cewa wani dan gidan shehu wani dan gidan wali wani ne ya aikata abin da yake dama bai da matsala wanda ya saba wa karantarwar addini jumlatan wa tafsila dole sai mutum ya aikata alheri ga can misalin da Allah yake wa mu a can karshen suratul tahrim وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح ضرب الله مثلا
ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين
وبنجي سبحانه وتعالى كي ضرب الله مثلا الا يا بغى مثالي لا رما سكي تشوا بالمثال يتضح المقال ده بغى مثالي ني مغانا تكي هتو قرر اني تتشوا متاني ايكت الهيري من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن fala nuhiyannahu hayatan tayyiba wanda aikata alheri namiji ko mace ba ruwan Allah da kyanka ba ruwan Allah da muninka ba ruwan Allah da tsawonka ko gajartarka ko talaucinka ko kudinka ko mulkinka ko rashin mulkinka ba ruwan Allah da wannan duka abinda ake doka a matsayin ma'auni shine duk wanda ya aikata alheri namiji ko mace yana mai halin imani wa huwa mu'minun Allah ce fala nuhiyannahu hayatan tayyiba za mu rayar da shi rayuwa mai dadi wannan magana da Allah yayi yanzu sai aka zo a baka misali kuma a aikace Allah ce daraballahu masalan lil ladina kafaru Allah ya buga misali game da waɗanda suke kafirai ne misalin nan shine imra'atu nuhin wa imra'atu nuh matar annabi nuhu annabi nuh annabi Allah ne wa imra'atu lut da matar annabi lut annabi nuhu a cikin annabawan ma iya cikin ulul azmi minar rusuli amma matar shi ta kafirta annabi lut alayhi salatu wassalam shi ma tashi ta kafirta Allah yake ta kanata su waɗannan matan guda biyu sun kasance tahta suna ƙarƙashin bayinmu abdaini bayinmu guda biyu salihaini managarta fa khanatahuma sai suka ha'inci annabawan shi yana wa'azi ita kuma tana rushe wa'azin da yake yi shi yana yayi imani da Allah ita kuma ta kafirce wa Allah subhanahu wataala فخانتاهما الله ce falam yughniya anhuma falam yughniya wadannan annabawan guda biyu basu iya amfana wa wadannan matattakin nasu guda biyu ba a wajen Allah da komi kai karshe dai wa qila dukhul an-nar ma'a ad-dakhirin za a ce wa matan ku shiga wutar jahannama tare da masu shiga matar annabi fa ba fa maganar wani malam ba ko wani shehu ko wani wali a annabi mafifita a cikin halittar Allah gaba ɗaya su ne annabawa matar annabi in taqi Allah tabar Allah ba ruwan Allah da ita ba wata alfarma da take da akan sauran mutane kasancewar ta matar annabi ce ita kaga waɗannan sun yi wuta ko to kuma ga misali nabi wa daraballahu masalan lil ladina amanu
wa daraballahu masalan lil ladina amanu ra'ata fir'aun iz qalat rabbi ibn li عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين
وبنجي سبحانه وتعالى يكي وضرب الله مثلا للذين آمنوا كما الله يبقى مثالي جمد ما سوء إيماني مثالي جمد وانا سوء إيماني دا الله سيئة امرأة فرعون ما تر فرعون kagare idan aka ce maka yanzu aka akai kiskira aka ce maka hodi kahuri abu nan warko da zai zo a cikin kanka shine wa shine fir'auna kwarai kwa a wannan majalin awwalu ma yatabadal ila zihni ka shine fir'auna to amma matar shi ko mai imani ce kuma Allah ya tabbatar da imaninta ya jinjina wa imaninta kuma ya tabbatar da cewa tana da gida ginanne a cikin gidan aljanna a dalilin aikin da ta aikata na alheri wannan in yana nuni akan wani abu yana mana nuni akan cewa bawa alaƙar shi da Allah ce subhanahu wataala ta hanyar i yayi bari ya bari babu wani dangantakan da zai zo gobe kiyama ya ce ah wannan aikin dan gidan su wane ne ɗan gidan su wane ai mutanen kirki ne kaza ah babu wannan aikin ka ne kawai zai hudda ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan dan adam ya mutu abubuwa guda uku suna raka shi da iyalin shi da dukiyar shi da aikin shi biyu su dawo ƴan uwanka diyanka kanninka yayunka ƴan anguwanku ƴan garinku su dawo sannan kuma abu na biyu dukiyarka ta dawo in akwai wani bargonka da ka zo da shi daga Libi misali an ruha ma an kai ka sai a maido shi gida sanyin baɗi wani sai amfani da shi idan ka da wata mota ka budadda aka dauki makara aka sa a ciki aka kai ka kaga mota ba tun za a bar ta ba dole me za a komo komowa za a yi da ita da kai mutum tuni wani ya fara lissahin cewa motar baba kaza ni nake santa ni nake son mota kaza da sauransu su ma wannan dawowa za su abu ɗaya zai saura shine aikinka aikin da ka aikata sallanka azuminka karatun qur'aninka qiyamul lailinka ko ya zamanto aiki alheri ko kuma ya zamanto sabane shi shi kadai zai saura to wannan abin da ya saura kuma shine akan shine komi yake ratayuwa ko ni'ima ko azaba in aikin alheri ne ni'ima in aikin banna ne azaba haka mutun yi hankali ba wata alaka ba wani abin da zai sa mutun ya kafirce wa Allah subhanahu wataala da hujjar cewa shi dan gidan su wane ne ba ruwan Allah dan gidan su wane ne kai alaka tsakanin bawa da ubangijin shi kawai bawa yake kyautata kowane ne kai duk irin matsayin da kake da shi da kimar da kake da shi da kasancewar ku ɗan ajin tabarakallah a cikin garin ku wallahi in baka bi Allah babban zane kai a wajen Allah shara mata hika to wannan sura tana karantar da mu wannan sannan kuma wannan sura za mu fahimta daga cikinta so da yawa wasu lokuta in kaga namiji wanda yake baya da halaye masu kyawu to zaka samu matar shi ita ma tana kan wannan ɗabi'a kamar yadda aka samu shi Abulhab ga yanda yake sannan kuma matar shi ma ga yanda take aka tsine mishi aka kace-kace da shi da aka kare ita ma aka dauko ta aka kace-kace da ita kenan gaba ɗayan su kamar da ake cewa farofaron banza garin banza ne yana tahiya a farofaron banza ma'ana duka dai ba wani ɗaya na kirki a cikin su Allah subhanahu wa ta'ala ya kyauta ina ga anan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata kasancewar lokaci ya riga ya kare sai mu jira zuwa gobe insha Allah sai mu tashi farkon suratul nasr إذا جاء نصر الله والفتح وانا سورة لتاكرن تردمو ميقو غريمتك إذا من تؤمن أيكة أيوكا مانا قرتا سولي أبن نزار ساباوة سامسئرة كما الله سبحانه وتعالى كسان تيو وانك تنجل سواني وانا بي أنفانا مكا كومي أوجا الله انك تيد أيكي الهيري وانا شين أبن نزي أنفانيكا وانك جي سبحانه وتعالى يشريد مكرن ترد أيكو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لإيته اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته